بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawmuna yammaci na 17 ga watan Rabi'u al-Thani hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda ya daidai da 4 ga watan 11 shekara ta 2012 a shekara ta 2020 kai miladiya kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka a karkashin wannan cibiya ta uwar muminai Aisha Allah ya kara mata yadda dake cikin unguwar Hausawa Zu Road a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Hikmatu min at-Tarikh wallafar babban malami Dr. Muhammadu Al-Khamis rahimahullahu ta'ala ko hafizahullah wannan kuma shine darasi na 5 a cikin wannan muqaddima da muke ta karanta har yanzu malam yana mana sharar fage yanda zamu samu makama ta ainihin wato fahimtar shi kansa wannan littafin domin daga muqaddima ake fahimtar littafi da kuma irin salo da mai littafi zai bi dan ya saukaka wa mai karanta shi idan akwai wasu terminologies da ya amfani da su a cikin littafin to galibi a muqaddima yake faɗa irin waɗannan terminologies din dan kar ka shiga ka gansu ka kasa fahimtar su to shi yasa yana da muhimmanci daga karanta muqaddimar littafi za ka fahimci shi cikin littafin to kamar yanda ya gaya mana akwai al-maqasid haguda uku ainihin wato a cikin wannan littafi kafin karanta tarihi yace akwai wasu maqasid guda uku na farko shine yaya zamu karanta tarihi wanda duk mun yi bayani akan abinda malam ya rubuta a cikin littafin sannan manufa ta biyu shine wa'anna littafai idan muna so mu karanta tarihi na wannan addini namu muna so mu fahimci tarihin al'ummomin da suka gabata musamman al'umma mafi tsarki al'umma mafi girma da daraja a wajen Allah sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to wa'anna irin littafai ya kamata mu komawa domin samun tatacce ingantacce tsaftataccen tarihi na waɗannan bayin Allah musamman kamar yanda malai ga mana tun daga wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam har shekara ta 61 bayan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to a darasin da ya gabata mun karanta wasu daga cikin littafai waɗanda ainihin wato malai yace suna da matukar fa'ida daga cikinsu akwai manya-manyan littafai kaman tarihul umam wal muluk na ainihin wato al-imam ibnu jarir al-tabari wanda littafi ne mai girma wanda ya tattaro bayani game da tarihin wannan addini namu na musulunci duk da cewa littafi ne wanda ya tattara komai da komai a ciki ma'ana da wanda ya inganta da wanda bai inganta ba har malam yace to duk wanda zai karanta wannan littafi to labudda ya zamanto yana da ainihin makama ta shiga cikin irin wannan littafin. Makamar shine hanyar tantancewa da ware ruwayoyin da suka tabbata da waɗanda ba su tabbata ba. Idan har mutum ya san ba shi da wannan ilimin na gane isnadi da ainihin wato matsalolin isnadi da yanda ake gane ingancin hadithi ko rashin ingancinsa, to bai kamata ya rungumi wannan littafi na Tarikhul Umam wal Muluk ba, domin littafin ba a tace komai da komai ba. Sai dai ya dawo sai malai ba da misali ya ce sai dai mutum zai iya karanta littafin Al-Bidaya wa Nihaya na Ibn Kathir ko kuma Tarikhul Islam na Imam Zahabi da kuma ainihin wato Al-Awasim min Al-Qawasim na Malam Abi Bakar Ibn Al-Arabi. Daga cikin littafin ya kawo mana su da yawa, akwai Marwiyatu Abi Mihnaf fi Tarikh Tabari da irin su Al-Khilafatu Ar-Rashida wal Khilafatu Al-Umawiyya da irin su Tahqiqu Mawqifi As-Sahaba min Al-Fitan da Asru Al-Khilafati Ar-Rashida da Marwiyatu Khilafati Muawiya fi Tarikh Tabari da kuma At-Tabaqatu Al-Kubra da kuma Tarikhu Khalifati bin Khayyat da kuma Tarikhu Al-Madina da kuma Ahadathun wa ahadithu fitnatil haraj da kuma akhda'un yajibu an tusahhaha min at-tarikh. Wadannan littafai guda goma lallai Allah da hikimarsa yanzu koda mutum ba zai iya siyan su ba ko babu yanda zai same su, Allah ya kawo mu cikin wani yanayi da yanzu kana shiga cikin internet din zaka iya samun su, kuma zaka iya downloading din su. Za su taimaka wa mutum ga duk wanda yake so ya samu takhassusi ko ya fahimci tarihi ingantacce, to wayannan littafan za su taimaka wa mutum kwarai da gaske, wanda malam ainihin wato ya gaya mana. Yace sana'a ko su littafai da ya wajaba mai karatun tarihi ya kaurace musu ya guje su, ko kuma akwai abubuwan da ya kamata wanda zai karanta tarihi ya guda. Daga ciki shine malam yake cewa wanda zai karanta tarihi ya guji karkata zuwa ga ra'ayin marubuci ko da yaushe. Labudda ya zamanto lokacin da mutum yake karanta tarihi ya zamanto yana da fahimta tasa mustaqilla, kada ya zamanto duk inda mawallafi ya karkata shi ma ya zamanto mai karanta littafi ya karkata. To bayan wannan sai ya ce akwai wasu al'amura muhimmai guda biyu ga duk wanda ainihin wato yake so ya karanta tarihi musamman na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abu na farko shine mutum ya kudurce a zuciyarsa cewa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sune mafiya alkhairin mutane bayan annabawan Allah da manzanninsa, saboda Allah madaukakin sarki ya yabe su. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yabe su, ya bayyana falalar su a cikin hadisai masu tarin yawa. Al'amari na biyu kuma wanda zai karanta tarihin sahabbai ya sani sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ba masumai bane, wanda shine gaba da zamu tashi ko. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, yace al-amru thani, al-amari na biyu, anna ashabar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ghairu ma'sumina, daga cikin al'amura guda biyu da babu makawa dole ne mutum ya kudurce su lokacin da yake kokarin karanta tarihin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kudiri na farko ya gabata shine ya yadda cewa babu mafiya kirki sama da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam in ka cira annabawa da manzanni. To sai ya ce al'amari na biyu kuma, anna alama musani, anna ashabar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ghairu ma'sumina, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma'sumai bane, ba tsararru bane daga fadawa kuskure, ba a tsare su ba daga fadawa cikin aikata laifi. Dan kada wata rana wani ya ce to ayya akai sahabi wane aka ce yayi kaza, to ai dama tun a karan farko an gaya ma ba a sanya musu rigar isma ba, ba su da immunity na fadawa kuskure ko aikata laifi. Ka iya samun sahabi kawai abinda ba sa yi shine su doge akan laifi, suna yin laifin kuma za ka ga da kansu suke zuwa su ce sun yi, Annabi ya ba su mafita wani lokaci a tsarkake su, wani lokaci kaman kissa Ma'is, kaman Ghamidiyya da wasu cikin sahabbai waɗanda sun samu kansu cikin tuntube sun aikata laifi kuma an musu hukuncin da ya kamata da su. Wannan baya nuna cewa su ba sahabbai bane, domin dama akwai yiwuwar ba mustahili bane za su iya fadawa cikin kurakurai irin kurakuran da sauran mutane suke fadawa. to idan ka gane wannan zai saukaka maka dan wani ya kawo maka wani rikici ko wata shubha ko ya dauko wata mas'ala guda ɗaya ta wani sahabi cewa yayi kaza to dama kana da wannan ka'idar ai sahabbai ba masumai bane tunda ba a sanya musu rigar isma ba to akwai yiwuwar su aikata kuskure na'am nahnu na'taqidu al-ismata fi ijma'ihim yace haka ne amma fa mu ka sani mun kudurce isma a cikin ijma'in su ma'ana mu a aqidan mu mun kudurce cewa idan sahabbai suka yi ijma'i to wannan ijma'in nasu tsararre ne daga kuskure ba zai taba yiwa sahabban annabi gabaki ɗayan su hadu akan kuskure ba dan haka in aka ce ga sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi ijma'i akan wata mas'ala to akan wannan mas'alar da suka yi ijma'i ma'asumai ne tsararru ne daga kuskure ba za su yi ijma'i akan wata mas'ala ba ya zama gabaki ɗayan su sun yi kuskure akan wannan ijma'in nasu kenan idan ka tattare su gaba ɗaya suna da rigar kariya suna da isma amma idan ka ware su ɗaiɗaikun su kowanne zai iya daidai zai iya kuskure amma in ka dunkule su to gaba ɗayan su mu a aqidar mu a kudurin mu shine ijma'in su ma'asumi ne daga kuskure me yasa suka zabe zama ijma'in su tsararre ne daga kuskure sai ce li annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama akhbarana domin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ba mu labari anna hadhihi al ummata cewa wannan al ummar la tajtamiu ala dalalatin ba ta haduwa akan bata wannan hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin abubuwan da annabi ya nema guda uku a wajen Allah Allah ta'ala ya masa guda biyu bai kuma yi masa daya ba daga ciki shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi alfarmar kada al'ummarsa ta taru gabaki ɗaya akan bata kuma Allah ta'ala ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan alƙawarin cewa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ta hadu ba gabaki ɗayanta akan bata sannan daga ciki kuma shine ainihin wato kada a samu wato kashe-kashe da rigingimu irin na cikin gida tsakaninsu to wannan yana daga cikin abinda Allah madaukakin sarki bai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan alƙawarin ba shi yasa babu mamaki dan ka samu rigingimu irin na cikin gida tsakanin musulmi a junansu saboda annabi yana daga cikin abinda ya nema a wajen Allah Allah ta'ala bai masa ba amma daga ciki dai Allah ta'ala ya bawa al'ummarsa isma gaba ɗaya ba sa tattaruwa akan kuskure wannan hadithin ka koma cikin musnad na imamu ahmad ta min dariqi abi basarat al-gifari ta hanyar wannan abi basarat al-gifari wato a cikin mujalladi na 6 shafi na 396 da kuma hadisi mai rakam na 26682 ka kuma duba ibnu maja a cikin kitabul fitan babu sawadil a'zam a mujalladi na 2 shafi na 367 da kuma hadisi mai lamba ta 3998 haka ibnu abi asim a cikin littafinsa as-sunna babu ma zukira min amrin nabi sallallahu alaihi wasallam biluzumil jama'a shi ba a cikin wannan littafin a shafi na 39 raqam na 80 hadithin anas dan malik duk zaka samu wannan hadithin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tajtami ummati ala dalala ko la tajtami al ummat wato ala dalala al ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ta hadu ba akan bata fahum ma'asumun min an yajtami'u ala dalala dan haka su tsararru ne daga fadawa kuskure tsararru ne daga ainihin wato haduwa akan bata tsararru ne daga fadawa ko daga haduwarsu akan bata ma'ana an tsare su Allah ta'ala ya ba su tsari da kariya daga haduwarsu gaba ɗayan su akan bata walakinnahum ka afradin ghairu ma'sumin sai dai cewa a ɗaiɗaikun su ba ma'asumai bane ka iya samun sayyidina abubakar ko sayyidina ainihin wato umar ko anas dan malik ko muawiya ko ainihin wato abunan abu sa'id al-khudri ko abu zar al-gifari ko wani cikin sahabbai ka iya samun sa yayi kuskure amma wato a ɗaiɗaikun su kenan amma a gamayyar su tsararru ne daga haduwa akan kuskure fal ismatu lil anbiya li anbiya illahi wa mala'ikati ka wato rigar kariya daga fadawa kuskure ko sabo wannan ta tabbata ga annabawan Allah da mala'ikunsa amma ghairul anbiya wal mala'ika amma wani annabawa da wani mala'iku fala na'taqidu ismata ahadin, fala na'taqidu ismata ahadin, babu wani wanda muka kudurce isma dinsa, ba wani wanda muka kudurce cewa masumi ne. To kaji daga cikin kyakkyawar aqidar da ya kamata ka fahimta game da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai yake cewa wa nahnu fi kitabina hadha, yace sannan mu ka sani a cikin wannan littafi namu, nas'a jahidina, wato muna yin aiki tukuru, ila tafriqi bainal haqa'iq war raqa'iq, wajen kokarin tantancewa tsakanin al haqa'iq, haqiqanin al'amari, abin da ya faru na gaskiya, war raqa'iq, da kuma ruba-ruba wanda bai tabbata ba. Zami iya bakin kokari mu ainihin wato yi aiki tukuru wajen kokarin tantance tsakanin tsaba da tsakuwa, tsakanin gaskiya da kuma abin da ba gaskiya ba. Fa hubbuna li ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam, kaunar mu ga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam walan yakuna abadan sababan lidamsil haqaiqi, malan yace kaunar da muke wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, lam walan yakuna abadan, bai faru ba kuma ba zai faru ba har abada kaunan nan ta zama sababi lidamsil haqaiq, wajen share gaskiyar al'amari. Dan muna kaunar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan ba zai sa mu rufe gaskiya ba. Shi yasa in ka duba littafai na sunna, in ka duba Bukhari, Muslim da sauran littafan sunna, duk zaka ji cewa ga sahabi wane yayi kaza, ba ma boyewa. Ana faɗa cewa sahabi wane yayi kaza, ma'iz yayi ainihin wato zina, yazo ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam a tsarkake shi kuma aka jefe shi, haka ga midiya, haka wane, haka wane cikin sahabbai. Dan haka ba addini bane wanda ya ginu akan boye gaskiyar al'amari. Dan haka mu duk kaunar da muke wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan ba za ta rufe idan mu ba, ba mu yi ba a baya kuma nan gaba har a nada kasa, ba aqidar mu bace ba zai zama mun wato kaunar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ta rufe idanun mu wajen share gaskiya, wa igfaliha, da kuma wato shashantar da ita gaskiya din. A ce ga wani sahabi yayi wani abu kawai mu shashantar da wannan maganar, mu ainihin dauke hankalin mutane daga wannan magana. Wala nara aiban, malai yace kuma ba ma ganin wani aibu akan yin wannan aiki da zamu yi a cikin wannan littafi. Ba'da istisharatina, bayan mun yi shawara da man nathiqu bihi, wanda muka aminta da shi, min ulama ina wa mashayikhina, daga cikin wato daga manya-manyan malamanmu. Ma'ana malai yana gaya mana bayan yayi shawara da manyan malamai, wannan yasa ya samu amintuwa na yi wannan aiki da wato a cikin wannan littafi. Aqulu, bala yace ina cewa la nara aiban, ba ma ganin wani aibu, fil khawdi fi hadha al mawdu, cikin kutsawa a tattauna akan wannan fagen, akan wannan mas'ala, li mujarrad al khawd, dan san kutsawa kawai. Dan haka dan mutun yana so ya kutsa ya samu wani labari ko wani bayani na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, babu wani matsala a ciki, ba ma ganin wani aibu. Dan wani yana so ya takassuse ko ya karanta abin da ya faru tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, ko ya karanta ainihin wato mas'alolin wannan addini ko tarihi. Yace la nara aiban, ba ma ganin wani aibu, fil khawd, a wajen kutsawa, fi hadha al mawdu, wajen da kuma tattaunawa akan wannan mas'ala, li mujarrad al khawd, dan kawai san kutsawa din. Bal al aib, abin da yake aibu, fi an yakhuda, fi an yakhuda al insan, shine mutun ya kutsa yace yana so ya tattauna, bi jahlin, da jahilci, aw su'in niyatin, ko mummunan niyya, aw huma jami'an, ko kuma su biyun duka. Wannan shine aibu. Amma dan mutun yana so ya san tarihin musulunci ko tarihin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, ko me ya faru bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan babu laifi mutun ya karanta. Inda aibu yake shine mutun ya karanta da jahilci. Ina fatan gane. Mutun ya kutsa cikin kokarin, wato ya kutsa cikin mas'alar tarihi amma bisa jahilci, daya, ko kuma ya kutsa da mummunan niyya, ko kuma guda biyun duka, ga jahilci ga mummunan niyya. Amma idza kana al khawd bi ilmin wa adlin wa insaf wa taqwan falladhi dhahara li annahu la mani amin, malai yace amma idan mutun ya kutsa cikin karanta tarihi, bi ilmin da ilimi, wa adilin wa insab da kuma adalci wa taqwa da tsoron Allah fallazi zahara li to ni abin da ya bayyana a gare ni annahu la mani amin ba za a hana shi ba ba abin da zai hana da haka wanda suke ganin kaman ba za a karanta rigingimu da abubuwan da suka faru tsakanin sahabbai in mutun da kyakkyawan niyya so yake ya ji hakikanin gaskiyar me ya faru da kyakkyawan niyya kuma zai yi abin a ilmance ta hanyar bullet tafan da aka kawo ruwayoyi tabbatattu na abin da ya gudana wannan ba zai zama aibu ba inji malam inda aibun yake kawai shine mutun ya shiga cikin wannan fage da jahilci ko kuma ainihin wato mummunan niyya idan labudda an na'taqida anna sahabata khairul bashar to tunda haka ne babu makawa mu kudurta cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sune mafi alkhairin mutane wa an na'taqida annahum ghayru ma'sumina kuma mu kudurce cewa su ba ma'sumai bane ma'ana ba tsararru bane daga fadawa kuskure wa anna ma waqa'a min ba'dihim khata'un la khati'a sannan mu sani cewa abinda ya faru daga wasu daga cikin sahabbai khata'un kuskure ne la khati'a ba ganganci ba duk abin da za a kawo maka cewa to ai an ce sahabi wane yayi kaza ai sahabi wane kaza ya faru eh idan ya tabbata ta fuskar ingantacciya to abin da ya faru daga wasu cikin sahabbai kuskure ne la khati'a ba gangancin aikata laifi bane domin akwai bambanci yace wa shattana bainal amrayn kuma akwai bambanci tsakanin al'amuran guda biyu akwai bambanci tsakanin al-khata'u akwai bambanci tsakanin al-khata'u da khati'a ina fatan gane wannan kaga khata'u shine inda Allah ta'ala yace rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana daga cikin abubuwan da Allah ta'ala yayi wa al'umman manzon Allah afwa al-khata' wan nisyan wa mastakurihu alayko akwai al-khata' kuskure dan haka abinda ya faru daga daidaiku cikin sahabbai to wannan kuskure ne la khati'atan ba ganganta yin laifi bane yace wa shattana bainal amrayn fa idha ja'at ka riwayatun dan haka idan wata ruwaya ta zo maka fiha ta'anun fi sahabiyyin wanda a cikin wannan ruwayar ka samu akwai suka ga wani sahabi ko aibatawa ga wani sahabi fala tuqdim ala raddiha to kar ka yi gaban kanka wajen yin raddin wannan ruwayar ka ce baka yadda da ita ba saboda kaunar da kake wa sahabbai ga wata ruwaya da tazo da maganar suka ko ainihin aibatawa ga wani cikin sahabbai ka ce to ba za ka karbe ta ba daya kenan wala taqbalha sannan kar kuma kana jinta kace dama abinda kake nema kenan kace bari ka karbe ta hatta tanzura fiha har sai kai nazari ka nazarce ta idan aka ce ga wata ruwaya ta zo tana kushe wani sahabi to kar kai gaggawa cewa ba haka bane kaman yanda kuma kar kai saurin cewa haka abin yake dama an ba mu labari ka karba a'a ka fara yin nazari game da ruwayar fa in wajadta sanada sahihan idan ka samu isnadin wannan ruwaya ingantacce ne fa hadha min al ashiya'i allati hum ghayru ma'sumina fiha dama an gaya ma to wannan yana daga cikin abubuwan da aka ce ma ba ma'sumai bane ba a kare su ba daga fadawa kuskure a cikin su ina fata an gane ma'ana idan aka ce ga wani sahabi cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata wani kuskure kuma ka bi isna farkon abinda zaka yi isnadin wannan ruwayar da ka bi isnadin sai ka ga isnadi ne ingantacce to tunda isnadin ya inganta to sai ka dauka cewa wannan kuskuren yana daga cikin kurakuran da aka ce maka dama ba ma'sumai bane a kansu kaga ka sama musu mafita ta nan gurin ka sama wa kanka kai ma mafita yake cewa fahum yukhdi'una kasairil bashar domin suna yin kuskure kaman sauran mutane to idan suna yin kuskure kaman sauran mutane dan haka ruwayar da ta zo maka ta kuskuren wani cikin su ba za ta zama maka abun mamaki ba domin su ma mutane ne ba a sanya musu rigar kariya ba ba su da immunity na fadawa kuskure wa in wajadta sanada da'ifa idan ku ka bi salsalar sai kaga salsalar da'if ya ce ma'ana isnadin wannan ruwayar bai inganta ba fabqa alal asl to kai zaman ka akan asali cewa mutanen kirki ha ko ta ina kai kana da mafita in kuskuren ya tabbata an ce ma ba ma'sumai bane idan bai tabbata ba dama kana da asalin ka asalin shine mutanen kirki ne sai ka koma kan asali asalin shine wa huwa asalin shine annahum khairul bashar sune mafi alkhairin albashar bil adama ba'da anbiya illa bayan annabawan Allah salawatullahi wa salamuhu alaihim siran Allah da aminci ya kara tabbata a gare su amma madhullahi tabaraka wa ta'ala li ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam amma game da yabo da Allah tabaraka wa ta'ala yayi ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa huwa to irin wannan yaban yana cikin wato fa huwa fi qaulillahi azza wa jal yana cikin fadin Allah mai girma da daukaka muhammadur rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum Allah ta'ala ce muhammadun rasulullah muhammadu mubtada rasul mudaf Allah مضاف إليه والجملة من مضاف ومضاف إليه في محل رفع خبر لمبتدا كاغا جملة تاتيكا محمد منزل الله صلى الله عليه وسلم والذين معه ودنن ده سكي تاره ده شي أشداء على الكفار غا سفس ما سسناني ني أكن كافري رحماء بينهم ما ستوسيي ني ده جين كاي تسكانونسو dan haka sai aka ce a ga wani sahabi shi kafure yake so ba kuma ya san mu'mine ɗan uwansa to sai ka kalli ruwayar da ta zo da wannan kana duba sai ga ruwayar bata inganta ba to kaga dama sai ka koma kan asali asali an gaya maka aka san haka to ba ko wanda zai zo ya sa ka bar maganar Allah ka kama zancen wani an gaya maka walladhina ma'ahu waɗanda suke tare da shi ashidda'u 'alal kuffar daga cikin sufarsu masu tsanani ne ga kafirai ruhama'u bainahum masu tausayi ne a tsakaninsu tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana Allah yace tarahum kai kana ganin su zaka ga alamun ruk'an masu yawan ruku'u ne sujadan masu sujada ne yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana suna neman falala daga Allah madaukakin sarki da yadda simahum fi wujuhihim akwai alamomin su da zaka gane su a fuskokin su min athar sujud na gurbin sujada da ka kalle su zaka san cewa mutane ne masu ibada akwai alamar sujuda a goshin su wasu malaman suka ce alamar shine zaka ga kanta a goshin su saboda yawan sujada wasu suka ce a zaka ga haske alamun wa'innan mu'minai ne dan haka akwai nadratan na'im wato haske irin na ni'ima na imani da ke tattara akan fuskokinsu zalika mathaluhum fit tawra Allah ta'ala ce wannan shine irin misalin su a cikin at-taura in ka koma cikin at-taura za ka ga irin wannan sifar ta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin at-taura wa mathaluhum fil injili haka misalin su yake a cikin injila kazar'in Allah ya ce kamar shuka ce akhraja shata'ahu da ta fitar da ƙaurinta fa azarahu ta karfafe shi fastaghlaza qawrun wannan shuka yayi kauri fastawa ya daidaita ala suqihi akan qawrun ita shuka ta daidaita akan qawrun yu'jibu zurra'a liyagiza bihimul kuffar wanda yake kayatar da azzurra'a manoma duk manomi idan yayi shuka ta fito tintana wannan ciyawa ciyawar da ta fito tayi wannan karan yana ƙara girma yana ƙara dadewa yana ƙara kauri daga nan sai ga tayi rassa daga rassan sai ga tayi goyo duk akan wannan ƙaurin mai ƙarfi to shine Allah madaukakin sarki ke bada irin sifar sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace haka misalin su yake a cikin injila kamar shuka ce sai aka yi maka tashbihi da shuka yanda in ta kafu ta tsaya iska da ainihin wato ruwa da ya dauka ya ciyar fi sabilillah idan da Allah zai hore wa ɗaya daga cikin ku dukiyar da ta zinare a ce kaman girman dutsen Uhud dankare zinare ne misalin da zaka iya ganewa da wuri a ce kaman akwai dunkulallen zinaren da ya kai girman dutsen Dala da gauran dutse dan dutsen Uhud kila wanda bai je aikin haji ba lalle iya sanin girman sa ba amma kai ka san girman dutsen girman da dutsen Dala kuma ka san girman gauran dutse to a ce girman dutsen gauran dutsen din nan da Dala a ce curin zinare ne kuma kai kake mallakar sa ka kai shi kasuwar zinare ta duniya a sayar da shi wayannan irin kudi zaka samu to wayannan kudin ka dauke su daya bayan daya dukkan ciyar da su wajen daukakar addini da taimakon al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ce wallahi har yanzu ba za ka kai mudun nabi da sahabi ya dauka ya bayar ba kai a ƙarshe ma annabi ya ce wala nasifa ko rabin sama tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wala kum ma kasabtum su ta su tayi kyau al'umma ce wadda mun ga ta su tayi kyau kai ma kai kokari ka bi sawun su dan taka tayi kyau wannan hadithin Imam al-Bukhari ya fitar da shi da Imam Muslim Imam al-Bukhari a cikin kitabu ainihin wato fadail as-sahaba babu law kuntum muttakhidan khalilan wato hadithi na 3673 haka kuma Imam Muslim kitabu fadail as-sahaba babu tahrimi sabbi as-sahaba radiyallahu anhum babun da yazo na haramun ne zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a hadithi mai lamba ta 2541 فهذا مدح من رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه رضي الله عنهم wannan yabo ne daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga sahabbansa Allah ta'ala ya kara musu yadda kaga can ga yabo sun samu daga Allah Allah madaukakin sarki ya faɗi sufofin su a cikin ainihin wato suratul fatih kuma ya ga ma wannan sifatta su in ka koma cikin at-taura in dai ba an canza ta ba zaka tarar da wannan sifar haka zaka duba a cikin injila haka sifar su take to bayan Allah yayi yabo sannan ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi inda ɗaya daga cikin ku zai ciyar da kwatankwacin dutsen Uhud na zinare ba zai kai mudu na sahabi da ya ciyar ba kai ko rabi ma wa sayati tafsilu zalika fil kalam ala an adalati sahaba yace amma nan gaba bayani daki-daki zai zo a inda za a tattauna game da kirkin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam fi babin mustaqillin ababi na musamman mai cin gashin kansa fi hadhal kitabi a wannan littafi qala abu muhammadin al-qahtani fi nuniyati malan qahtani a cikin nuniya din sa yake cewa la taqbalan min at-tawarikh kullama jama'a ar-ruwatu wa khatta kullu banani اروي الحديث المنتقى عن أهله سيما ذوي الأحلام والأسنان كابن المسيب والعلاء ومالك والليث والزهري أو سفيان ما لن قهطاني كتا لا تقبلا من التواريخ كرك كربا أبن ديشا فتاريه كلما جمع الرواة karka karbi kullama jama'ar ruwatu duk abun da marwayta ainihin wato suka tattara wa khatta kullu banani karka karbi duk abin da hannu ya rubuta min at-tawarikh na tarihi karka dauka duk abun da marwayta suka ruwaito game da tarihi gaskiya ne ya tabbata karka dauka duk wani marubuci dan ya bata biransa ko ya bata inkinsa ya bata takaddu ya rubuta duk abin da ya rubuta ka dauka haka ne ya tabbata a tarihi sai malam al-Qahtani yake cewa karka karbi abin da dukkan wasu marwayta suka tattaro game da tarihi karka karbi abin da duk wasu marubuta suka rubuta a babin tarihi irwil hadith al-muntaqa ka ruwaici hadisi tatacce an ahlihi daga malaman hadisi ahalin abun sima musamman ma zawil ahlam ma'abuta hankali wal asnani da shekaru kabun al musayyib kaman sa'id ibn al musayyib wal ala da al ala al hadrami wa malik da imam malik ibn anas wal layth da kuma layth bin sa'ad wal zuhri da kuma wato ibn shihab az zuhri aw sufyan ko kuma sufyan al thawri ma'ana in kana so wa'annan su ne manya-manyan malamai da duniya ta sallama musu to waɗannan kana neman wani abu game da abin da ya shafi ruwaya to in kana jin sunayen irin waɗannan a cikin ruwaya aka ce hadisi ya bi ta gaban waɗannan isnadi ya bi ta gaban waɗannan manyan malamai ya kai ya tsallake to wannan yana nuna maka cewa ruwaya ainihin wato ta tabbata sai kai aiki da ita dan haka kenan ba dukkan abin da marwayta suka tattaro ko hannu ya rubuta zaka runguma a matsayin tarihi na wannan addini musamman kuma tarihi na waɗannan manyan bayin Allah ba ka koma cikin nuniya ainihin wato tun daga baiti na 179 zuwa na 181 nunuyatul qahtani ai idza aratta tarihan sahihan ai idan kana nufin ka samu tarihi ingantacce ne to fa huwa alladhi yarwihi haula to shine irin tarihin da waɗannan manyan malamai suka ruwaito wa amsaluhum da ire-irensu min athiqati daga amintattu la kama yaqulu alkathirun a ba kamar abinda mafi yawan mutane suke karantawa ko suke fada ba mimman yad'anuna daga waɗanda suke yin suka fi sirati ashabir rasul sallallahu alaihi wasallam a cikin tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke cewa inna tarikhana aswadun muzlimun qatimun karkabu waɗannan wanda suke cewa ai tarihin musulunci wato aswada yayi baki muzlimun yayi duhu qatimun kuma duhun ma wulik ko sidik sune tarihin su yayi baki kirin amma tarihin addinin musulunci yana nan da hasken sa tarihin waɗannan manyan bayin Allah tarihi ne wanda yake yana nan da hasken sa da karkabe waɗanda suke sukan tarihin sahabbai kaji suna cewa inna tarikhana to ya zami wannan tarihi namu aswada ya zama baki an lalata shi an gurbata shi su suka gurbata shi ko muzlimun su ce mai duhu ne kuma duhun ma qatimun mala yace la ba haka bane bal tarikhuna nasi'un yace tarihin musulunci tarihin wannan al'umma tamu nasi'un tatacce ne jamilun mai kyau ne tayyibun tsaftatacce ne yastamti'ul insanu bi qira'atihi mutun zai dinga jin dadi yana rangaji in yana karanta shi in kaga ranka yana baci kana karantawa kana jin shirkuci da shirme to kila wa'ancan tarihe-tarihen na karerai da aka jingina zuwa ga wannan addinin su kake karantawa to sai ka dinga ganin wannan sune al'umma da suka gabata sai ka dinga jin ranka yana baci amma in ka samu tataccen tarihi tsaftatacen tarihi ainihin wato kyakkyawan tarihi to zaka dinga karantawa kana nishadi kana jin dadi wa man arada tawassu'a wanda yake son fadadawa falyarji ila kutubit tarikh to ya koma zuwa ga littafan tarihi ka tarikhil umami wal muluk kaman tarikhul umami wal muluk al mashhur bi tarikhit tabari wanda yafi shahara da tarikhut tabari awul bidayati wan nihaya ko kuma mutun yaje in yana son fadada bayani ya karanta littafin al bidayati wan nihaya li ibn kathir na ibn kathir aw tarikhil islam lidh-dhahabi ko kuma tarikhul islam na imam adh-dhahabi aw ghayriha min kutubit tarikhil mu'tamada ko kuma wasun su daga cikin littafan tarihi da ake yin hujja da su ake dogara da su wa yu'tabaru tarikhul imam adh-dhabari ana la'akari ana daukan tarikh wato littafin tarikh na Imam al-Tabari a hamma kitabin shine mafi mahimmancin littafi fit tarikhil islami wato a tarihin musulunci wannan littafin tarikhul umam wal muluk to ana daukan sa matsayin shine mafi mahimmancin littafin da za ka karanta wanda yayi bayani akan tarihin musulunci wa kathiran ma yanqulun nasu anhu da yawa abinda kake jin mutane suna ruwaitowa game da tarihi a cikin sa suke daukowa mafi yawan abin da ya shafi tarihi cikin wannan littafin masu daukowa suke daukowa fa ahlus sunnati wal bid'ati domin ahlus sunna da kuma yan bid'a yanquluna su ma suna ciro ruwayoyi suna ciro tarihi daga wannan littafin wa yahtajjuna bi tarikh at-tabari kuma suna yin hujja da wannan littafin da yafi shahara da tarikh at-tabari ma'ana tarikh al-umam wal muluk ma'ana kaga littafi ne wanda ahlus sunna suna hujja da shi yan bid'a su ma suna hujja da shi to amma me ye bambancin hujjar da ahlus sunna suke yi da wannan littafi da kuma hujjar da yan bid'a suke yi sai mala yace kaga duk an taru kenan yan bid'a su debo a ciki ahlus sunna su debo a ciki yace walimadha la to me yasa ba za kowa ba zai zaman tocance mashayar sa bai dinga zuwa yana debowa ya tura yuqaddimunahu ala ghairihi min at-tawarikh ya tura yuqaddimunahu me yasa ba za su dinga daukowa ba baka ganin suna wato ko kuma me yasa suke gabatar da shi littafin ala ghairihi akan wani sa min at-tawarikh na sauran littafan tarihi yuqaddamu tarikhul imam at-tabari ana gabatar da wannan littafi na tarikhul tabari ala ghairihi akan wani sa li umurin kathiratin sabida al'amura da dama akwai dalilan da yasa ake gabatar da wannan littafin akan sauran littafai na tarihi min ha daga ciki na farko qurbu ahadil imam at-tabari min tilkal hawadi kusancin zamanin imam at-tabari da waɗannan abubuwan da suka faru a tarihi kaji dalili na farko yana kusa da lokacin da abubuwan suka dinga faruwa ma'ana tsakaninsa da abubuwan da suka faru babu tsawo babu tazaran lokaci da haka yana da hanyar samo labaran wasu basu riga sun gurbata ba wasu kuma basu salwanta ba wannan shi yasa ya bambanta da sauran duk waɗanda suke yin rubutu akan tarihi dan sun biyo bayan sa ne shi kaji dalili na farko qurbu ahadil imam at-tabari kusancin zamanin imam at-tabari min tilkal hawadith daga waɗancan abubuwan da suka faru a tarihi na biyu annal imam at-tabari yarwi bil asanid shi imam at-tabari kuma daga cikin dalilan shine yana yo ruwaya ne da isnadi ko da isnadin bai inganta ba sai duk abinda zai kawo masa ya ruwaito shi da isnadi to wannan kaga kuma wasu kawai za ka ga a babin tarihi kawai ruwaya suke ba isnadi to wannan yana daga cikin abinda yasa littafin sai ya fice na uku jalalatul imam at-tabari rahimahullah girman shi kansa imam at-tabari rahimahullah wa manzilatuhu al-ilmiya da matsayinsa a ilmance matsayinsa irin na ilimi ka koma rakam na 1 ka san wato rakam na 1 a can kasa a dan baka dan tarjuma ka dan ta imam at-tabari sai yace at-tabari huwa muhammad ibnu jarir ibnu yazid abu ja'far at-tabari wato shi ainihin wato imam at-tabari ana shine muhammad ibnu jarir ibnu yazid abu ja'far ana masa alkunya da abu ja'far at-tabari wato mutumin ainihin wato kasar dabaristan shi yasa ake kira ake ce masa at-tabari mufassirun na farko ka sani babban malamin tafsiri ne wa muhaddithun malamin hadisi ne wa mu'arrikhun malamin tarihi ne wa faqihun kuma faqihi ne masanin fiqhu ne wa usuli kuma masanin usulul fiqhi ne imamun shugaba ne mujtahidun wanda yake mujtahidi wulida bi amal dabaristan sana wato an haife shi ainihin wato a dabaristan a shekara ta 224 sannan wato wufiye ya rasu a shekara ta 300 da ainihin wato 10 idan ka duba kaga kenan imam at-tabari an haife shi karshen karni na 2 farkon karni na 3 domin an haife shi shekara ta 200 da kaga karni na farko ya wuce karni na 2 ya wuce to a shekara 24 cikin karni na 3 aka haife imam at-tabari da kaga yana cikin ainihin wato waɗanda suna jiyo kanshin abin da ya faru tsakanin tabi'ai sahabbai da sauransu saboda shekarun ya zo cikin karni na 3 kenan sannan ya rayu tsawon wannan karnin domin ya rasu a shekara ta 310 kaga kenan ya an kare karni na 3 da shi an shiga karni na 4 da shekara 10 Allah ta'ala ya karbi rayuwarsa min tasanifi daga wallafa-wallafan wannan malami akwai tarihul imam wato tarihul umami wal muluk shi dai wannan littafin da muke ta magana akai wa jami'ul bayan fi tawil ayil qur'an wato zaka ji ana cewa tafsirul tabari to wannan shine tafsirin sa jami'ul bayan fi tawil ayil qur'an qala al imam adh-dhahabi imam adh-dhahabi yana cewa kana thiqatan hafizan wannan malami ibnu jarir at-tabari thiqa wato in ka ji malaman hadisi sun ce thika to wannan authority amintacce ne hafizan ra'asan fi tafsir sannan jigo ne shi a tafsiri imaman jagora ne fil fiqiya abinda ya shafi fiqhu wal ijma da sanin ijma'i wal ikhtilaf da sanin mas'aloli na sabani allamatan sannan kwararre ne allama fi tarikh wato babban malami ne abinda ya shafi tarihi wa ayyamin nas da kuma ranaku na tarihin mutane arifan bil qira'at sannan gwani ne shi a abinda ya shafi qira'o'i wa gairi zalika da wadan haka ka koma siyarwa alamin nubala a mujalladi na 14 shafi na 270 zaka ƙara samun cikakken bayani na tarihin imamu at-tabari to kaga dalili na uku kenan da yasa littafin sai yafi na saura na hudu anna akthara kutubit tarikh innama tanqulu anhu mafi yawan littafan tarihi shi ma daga cikin sa suke daukowa to kaji dalilai guda hudu wannan shi yasa littafin sa yafi kowanne na farko kaga yana da kusanci da abubuwan da suka faru a tarihi yana da kusanci da zamanin na biyu kuma an gaya maka cewa ainihin wato shi baya kwansa sai da zakara duk abin da zai ruwaito sai da isnadi na uku kuma babban malami ne hamshaki kamar yanda ka ji wane ne shi na hudu kuma mafi yawan littafan da zaka karanta na tarihin ma duk daga cikin littafin su suke daukowa wa idza kana al'amru kadhalik malai yace to idan al'amarin haka yake fa nahnu idza aradna an naqra to idan muna so zamu karanta tarihi fal nadhhab mubasharatan ila al imam at-tabari to mu tafi kai tsaye zuwa ga littafin imam at-tabari walakin sai dai kama zakartu kaman yanda na ambata maka fa ahlus sunnati ya'khuduna min tarikh at-tabari ahlus sunna in sun tayi sai su garzaya cikin littafin at-tabari su debo bayani su debo tarihi wa ahlul bid'i kadhalika haka su ma yan bid'a suna yin hujja da littafin su ma sukan shiga ciki su debo tarihi ya'khuduna ma yuwafiqu madhhabahum amma su ahlul bid'a wato yan bid'a suna debo abin da ya dace da mazhabar su ne fa kayfa nuwaffiqu baina hadha wa hadha to ya zamu ainihin wato nuwaffiq mu daidaita tsakanin wayancan da wadannan tunda ya tabbata wadancan a ciki suke daukowa wayannan su ma daga ciki suke daukowa tarihu tabari kama yake cewa kama zakarna tarihu tabari kaman yanda muka ambata mimmi zatihi yana daga abinda yayi fice da shi annahu la yuhaddithu baya zantar da wata magana illa bil asanid sai da isnadi wa ahlus sunna su ku ahlus sunna ya'khuduna as-sahiha min asanid at-tabari suna karbar ingantaccen isnadin da imamu tabari ya kawo a littafinsa kaji bambanci ko su in suka tashi to sai su dauko isnadin da ya inganta na imamu wanda imamu tabari ya kawo a cikin wannan littafi sai su yi hujja da shi bainama ahlul bid'i a lokacin da su ku yan bid'a ya akhuduna sahiha sukan dauko mai ingantaccen wal gaffa daramamme wasamina da mai kiba kowanne debowa suke almuhim abinda yake mai muhimmanci anan an yi wafiqa ahwa'ahum kawai duk abinda zai dace da san zuciyarsu za su dauko in an yi sa'a abinda yayi daidai da san zuciyarsu ya inganta su dauko in ma bai inganta ba in dai zai goyi bayan san zuciyarsu to za su dauko shi ba ruwansu da maganar ya inganta ko bai inganta ba tunda yana cikin dabari kawai shi yasa su kuna tattaunawa da mutum sai ce ai da imamu dabari ma ya kawo shi a wannan mas'alar wannan isnadin yana cikin ibnu jarir dabari ya kawo shi a cikin tarihul umam wal muluk idan baka fahimci wannan mas'alar ba da ya gaya maka haka sai ka ji to a ina ya kuma kila ya gaya ma shafi ya gaya ma mujalladin to amma an kasan wannan cewa shi imamu dabari bai shartanta wa kansa sai ingantacciyar ruwaya zai kawo a littafin ba ya kawo wadda ta inganta ya kawo wadda bata inganta ba kuma ya ban mai karatu ya binciko ingancin ko rashin inganci da haka kaga ba za ka kwaso ruwayarsa ka zo kai hujja da ita ba har sai ka bi mazajen da suka zo a cikin ruwayar ka tabbatar da sahihancin su da karbo su a wajen malaman hadisi ko akasin haka to su ahlul bid'ah in suka tashi za su debo abinda suke so su debo wanda ya daidai da san zuciyarsu ya inganta ko bai inganta ba wa idza kana al'amru kadhalik malai yace idan al'amarin ya kasance haka kana min alwajibi alaina to yana daga abin da ya zama wajibi akan mu an nata'arrafa mu fara kokarin sani ala manhajil imam at-tabari mu fara sanin wani irin manhaji wani irin tsari ne imam at-tabari ya tafi akan sa fi tarihi a cikin wannan littafin nasa tarihul umam wal muluk sai malai yace manhajul imam at-tabari fi tarihi ga manhajin da imam at-tabari ya dinga bi a cikin tarihinsa kaga zai taimaka maka in ka san wannan manhajin laqad arahana al-imam at-tabari rahimahullah mala yace lalle imam at-tabari Allah ya masa rahma ya hutar da mu fi hadhihi al-mas'ala a wannan mas'ala bi muqaddimatin saboda wata muqaddima katabaha da ya rubuta ta fi awwal kitabi a farkon littafin sa walaita alladhina yaqra'una hadha at-tarikh ina ma dai wadanda suke karanta wannan littafin na imam at-tabari na tarihi yaqra'una hadhihi al-muqaddima ina ma suna karanta wannan muqaddima din kamar yanda na ambata dazu wannan duk wani zai dinga jin to har yanzu ba shiga cikin karatu ba wannan muqaddimar tana shine ki mabudin da zaka shiga cikin littafin in ba haka ba za mu shiga ciki muna karatu kana jin kamar zauranci yake wata magana mun yi ta a muqaddima kila baka ji ta ba ko kuma ka dinga dawo mana da hannun agogo baya muna yin karatun kana yin tambayar da an riga an yi ta a muqaddima kila da kana nan da ka hutar da mu ina fata an gane to shi yasa sai malaikata ina ma masu karatun tarihul umam wal muluk na Imam Tabari ina ma sun kar suna karanta muqaddima da yayi kafin shiga cikin littafin yaqulu al imam at-tabari rahimahullah imam at-tabari Allah ya masa rahama ainihin wato yake cewa fi muqaddimati tarihi a cikin wannan muqaddima da yayi ta wannan tarihi nasa yace wal ya'lamin nadhiru fi kitabina hadha imam at-tabari yace wanda zai yi karatu a cikin wannan littafi namu ya sani an na'ati ma di fi kulli ma ahdartu dhikrahu madogarata a cikin dukkan abinda na halarto da ambatansa fihi a cikin wannan littafi mimma sharattu yana daga abinda na shartanta annirasimuhu fihi yana daga abinda na shartanta nace zan rubuta a cikin wannan littafi wa innama ko innama huwa ala maruwitu min al akhbar ka sani kawai duk abin da ka gani yana daga cikin abin da aka ruwaito min shi na labarai allati ana zakiruha fi wanda ni kuma zan ambata a cikin littafin wal athar allati ana musniduha da kuma athar wasu maganganu waɗanda ni ne madogararsu ila ruwatiha zuwa ga maruwaitansu fama yakun fi kitabi hadha min khabarin zakarnahu an ba'dil madin fama yakun abin didda ya kasance fi kitabi hadha a wannan littafi nawa min khabarin na wani labari zakarnahu da kaji mun ambata an ba'dil madin wanda ke magana a wasu cikin wato yake magana akan wasu cikin magabata da suka wuce mimma yastankiruhu qari'uhu daga cikin irin wanda mai karatun zai ji baya san irin wannan tarihin da ya ji ko wannan ruwaya aw yastashni'uhu sami'uhu ko kuma mai sauraro zai ji abin yayi masa muni min ajali annahu lam ya'rib lahu wajhan fi siha ta inda bai san fuskar inganci ba game da wannan ruwaya ko wannan magana wala ma'anan fil haqiqa ko kuma bai san haqiqanin ma'anar wannan magana ba fal ya'lam to ya sani annahu yanda al'amarin yake lam yu'ta fi zalika min qibalina wannan mas'alar didda zaka ji ba daga gare mu take ba mas'alar ba ta mu bace wa innama utiya min qibali ba'di naqilihi ilaina wa innama utiya kasani utiya min qibali ba'din naqilihi ilaina wannan mas'alar da kaji ko abin da kaji baka ji dadin sa ba to yazo ne ta bangaren wadanda suka ruwaito wannan magana zuwa gare mu innama addaina zalika ala nahwi ma uddiya ilaina kasani kawai mun kawo shi kaman yanda mu ma aka ba mu wannan magana za mu yi fashin bakin ta a darasi na gaba dan an nuna lokaci ya kusa abin nan amma dai wannan ka gane cewa wannan magana yana so ya nuna maka yanda aka bashi haka ya bayar kai kuma ya rage na ka bi ka sa rariya ka tace shi yasa a satin da ya wuce aka ce in ka san cewa baka da malaka ta gane isnadi wanda ya inganta da bai inganta ba to kanka karanta wannan littafi ina fata an gane to wannan insha Allah za mu tsaya akan wannan gaba sai mu tashi a dhunnu anna al-imam at-tabari malan zai fashin bakin wannan magana ta imam at-tabari insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin amin